Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yako makirri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 31 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa gyaran babban hanyar Abuja zuwa Kaduna na cikin manyan matakan da ake dauka domin magance matsalar tattalin arziki a Najeriya. A kasar Ghana kuma babban bankin duniya ne ya yi haɗin gwiwa da hukumomin kasar wurin samar da bahaya a gidaje domin magance matsalar yin bahaya a fili. Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna ɗauke da rahoto na musamman akan yadda ayyukan 'yan bindiga ke ci gaba a wasu sassan arewacin Najeriya, wanda a yau Zainab Babaji ce za ta gabatar. Murtala Faruku Sanyin na kuma zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama kasashe biyu, Faransa da Australia, wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a kasar Chadi. Shugaban kasar Chadi Muhammad Idris Deby ya sanar da sakin Jerome Huguenot a jiya Lahadi a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter ba tare da bada karin bayani ba. A ranar Juma'a da ta gabata ne, wasu mahara da ba a san ko su waye ba suka yi garkuwa da Huguenot, wanda ke kula da wurin shakatawar Oris Park a madadin kungiyar raya gandun dajin yankin Sahara da ake kira SCF a takaice. Kungiyar SCF ta kwashe shekaru da dama tana aiki don sake maido da nau'in barewar dawa da ake kira Shmira Horn Oryx. Nan take dai ba a bayyana ko an biya kudin fansa domin sako Huguenot ba ko kuma dalilin yin garkuwa da shi. Hare-haren da Rasha ta kai sun taɓa biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun janyo katsewar wutar lantarki da ruwa a sassan birnin. Kirilo Timoshenko, mataimakin shugaban fadar shugaban Ukraine, ya ce makamai masu linzami da Rasha ta harba sun taɓa na'urorin lantarki a yankunan Ukraine da yawa. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce bai kamata a kira hare-haren da aka kai na maida martani ba. Ya faɗi hakan ne saboda ikirarin da Rasha ta yi na cewa Ukraine ta kai hari akan wani ayarin jiragen ruwan yakinta a yankin tekun Crimea da aka mamaye. Hukumomi a kasar India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi, wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan, wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat. An kwantar da mutane da dama a asibiti, kuma jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. A yau Litinin, kafofin yaɗa labaran kasar sun ba da rahoton cewa gadar da ta kai kusan shekara 150 da ginata ta balle kwanaki biyar bayan da wani kamfani mai zaman kansa da ya kwashe wata bakwai yana gyaranta ya kammala aikin. Rahotannin sun ce ba a ba da takardar tabbatar da gadar ta birnin Mobi ta cika sharuɗan da suka dace ba kafin a fara amfani da ita. Ɗaruruwan mutane ne suka yi cunkoso a kan gadar a lokacin bukukuwan Diwali na mabiya addinin Hindu, a cewar jami'ai. An kai masu aikin gaggawa da tawagogin sojojin ƙasar wurin domin taimakawa wajen aikin ceto. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kalaman da jami'an Jamus suka yi akan sanyawa rundunar tsaron Iran ta musamman takunkumi ba su dace ba kuma ba su da ma'ana. Da yake magana da manema labarai a wani taro a yau Litinin, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya ce irin wannan takunkuman zai sabawa doka. Ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa a jiya Lahadi cewa Jamus da tarayyar Turai na duba yiwuwar sanya takunkumi a kan rundunar Iran ta musamman da ake kira IRGC a takaice. Ta faɗawa gidan rediyon ARD cewa ana kuma nazarin yadda za a ayyana rundunar a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda. Kalaman Baerbock na zuwa ne kwana ɗaya bayan da kwamandan rundunar ta IRGC Hussein Salami ya gargaɗi masu zanga-zangar ƙasar akan kada su ƙara yin gangami. An dai shafa makonni ana zanga-zanga a Iran tun bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sandan ɗa'a da suka kama ta a tsakiyar watan Satumba da ya gabata, wacce 'yan sandan suka ce ta saba ka'idojin shigar musulunci na ƙasar. Tsohon shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya samu nasara akan shugaba mai ci Jair Bolsonaro a zaben shugaban ƙasa da aka yi a jiya Lahadi a Brazil karo na biyu. Da Silva ya samu kashi 50.9 cikin 100 na kuri'u kashi 99.9 cikin 100 da aka kirga. Jami'an zaben sun ce nasarar da Lula ya samu kusan tabbataccen lissafi ne. Sun yi kokarin binne ni da raina, amma gani nan a cewar zababben shugaba da Silva a jiya Lahadi. Sai dai Bolsonaro bai amince da kayan da ya sha ba a zaben na jiya Lahadi. Ko da yake kwana ɗaya kafin zaben zagaye na biyu, ya ce babu shakka duk wanda ya fi samun kuri'u shi ya lashe zaɓe. Yayin da Silva ya shahara sosai wajen fitar da miliyoyin 'yan ƙasar Brazil daga ƙangin talauci a lokacin mulkinsa na baya, shi kuma Bolsonaro ya yi fice wajen yin watsi da annobar coronavirus da sassara dazuzzukan Amazon da kuma hauhawar farashin kayayyaki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A Najeriya gyaran babbar hanyar Abuja zuwa Kaduna wadda ta hada jihohin Arewa maso yammacin Najeriya da birnin tarayya Abuja tare da kuma mafi yawan jihohin kudu na ɗaya daga cikin matakan da za su iya daƙile hawan farashin kayayyaki a ƙasar, a cewar ƙwararre a fannin tattalin arziki Yushau Aliyu, yayin da kuma 'yan kasuwa suka ce hakan zai taimaka wajen jigilan kayayyakinsu cikin sauƙi. Ga dai rahoton Alhassan Bala daga Abuja.
Wannan hanya dai ita ce ta hada jihohin arewaci da kudancin Najeriya. A shekarar 2019 Majalisar Dattawan Najeriya ta ce kasar na asara akalla naira trillion ɗaya saboda matsalar hanyoyi da ke shafar tattalin arzikin kasar. A wasu yankuna tsakanin Kaduna zuwa Abuja dai sai mutane sun sanya baraguzan kwalta da duwatsu kafin motoci su iya wucewa. Wasu 'yan kasuwa da direbobi da ke zuwa Abuja da wasu jihohi na kokawa kan cunkoson motoci da suke fuskanta da kuma yadda hanya ta lalace.
Gaskiya ni fasinja ne, don wannan hanya ne wanda nike dan bi, ba kullum ba dai a mun kusan koda yaushe nike yawan bi ni sai ya je in sayar. Gaskiya hanyar nan maganan gaskiya tana da matsala sosai, saboda mu muna samun delay na tafiya a hanya sosai, saboda hanyar nan tafiyan da kai niyan ka yi kamar na awa maybe kai target ko na awa ɗaya biyu haka, to saboda rashin kyan hanya yakan iya ɗaukan ka awa hudu wani bi ma har fiye da haka.
Ƙalubalen da muke samu kamar daga nan zuwa Kaduna, Zaria, Abuja, musamman muna samun ƙalubale na gosulo saboda yanayin gyaran hanya da ake a gurin nan.
A nasa bangaren masanin tattalin arziki a Najeriya Yushau Aliyu ya ce yanayin lalacewar manyan hanyoyi na da tasiri matuka wajen ta'azzara tashin farashin kayayyaki a ƙasar.
Ko wanda ya ɗauko albasa yana ƙoƙarin ya zo kasuwar Madalla ya siyar ranar Alhamis, ya kuma ɗauko ranar Laraba, kuma hanya ba kyau bai zo ba, saboda haka albasa ba za ta zo ba, saboda haka ƙarancin albasan a wannan kasuwa na Madalla zai sa wanda suke da karancin su daga farashinta. To abin da ke shafon canje-canjen farashi kenan na tasirin kyan hanya da kuma hanyoyi waɗanda suke da kyau kuma suke da tsaro da wajen girman ko kuma tafiyan tattalin arziki.
Hanyar mota ita ce babban hanyar sufuri a Najeriya saboda rashin ingantaccen layin dogo da kuma tsadar kuɗin jiragen sama. Alhassan Bala, taskar VOA daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Alhassan Bala da wannan rahoto. A kasar Ghana kuma Dubai 'yan kasar ne ke ba haya a fili saboda rashin samun tsaftataccen baddaki. Hakan ne kuma ya sa babban bankin duniya tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da tsaftar muhalli ta kasar ta gina ɗakunan ba haya masu rausa ga gidaje da ɗaiɗaikun mutane. sai dai mutane da yawa ne ba su da kudin biyan wato kudin da ake da bukata kafin a gida bandakin. Ga dai Hamza Adam da rahoto a birnin Kumasi.
Rahoton babban bankin duniya ya nuni da cewa kimanin gida daya cikin bakwai ne ke da gidan ba haya a kasar Ghana, yayin da gwamnati ke hasarin kimanin dalan Amurka miliyan 79 kowace shekara sakamakon ba haya a fili. Sai dai an fi ba haya a fili a musgunan da talakawa suka fi yawa.
Lamari na ba haya a waje abu ne mai damuwa sosai, saboda mutum zai je gidan ba haya yaje iske dogon layi, in ya iske dogon layi kuma cikin shi ya dame shi dole yaje waje ko cikin gota yaje kashin. In yayi ba hayan kuma cikin gotan ruwa ne da ke zuwa wani wuri ya zama ma wasu mutane ruwan da ya kamata su sha. In suka sha kuma yana bari mu samu ciwo kamar su dariya haka. A nan kasar Ghana kimanin yara 3,500 ke mutuwa saboda cutar dariya. Sai sa akwai damuwa sosai.
Babban bankin duniya ya hada kai da gwamnatin Ghana domin kawar da wannan matsala ta hanyar samar ma al'umman kasar, musamman marasa galihu, gidan ba haya da aka fara aiwatarwa a Kumasi. Ana tsarin gidaje 30,000 ne za su ci moriyar wannan shirin a Accra, babban birnin kasar.
Gwamnatin Ghana na faman ya hana abin da ake cewa open defecation, shine mutane na zuwa ba hayi waje fili kan sarari. Ya ce a san yanda za a yi a hana shi. Gwamnati ya samu tallafi daga World Bank ya fara wanga project daga Accra, kamar yadda na riga na fadi ya ci shekara 8 kenan daga Accra. To inda aka ga ci gaban da project ya kawo as of the 2021 population census, an ga open defecation rate cikin Greater Accra region ya rage. She ya inform decision da kaman a kawo ga project kuma Greater Kumasi.
Wannan tsohuwa na daga cikin waɗanda suka ci moriyar wannan gidan ba haya.
Gidan ya mini dadi don na tattalin ban gida ban wani wahala kuma.
Ana bukatar da mai son gidan ba haya a gidansa ya ba da kashi 30 cikin 100 na kuɗin da za a gina bankin duniya, kuma ya ɗauki nauyin saura ɗawainiyar. Sai dai wannan ya zama kalubale babba, saboda wasu ba su da wannan karfin aljihu.
Gaskiya dai muna bukata, amma ba mu da wannan kashi 30, a don haka muke magana yanda za a yi mu samu tallafi a taimaka muna.
Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan.
Mai zama zargin Allah, mana mai rabai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama zargin Allah, mana mai rabai Allah, mu fara da sunan Allah madogara.
Madalla da fata an shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ayyukan yan bandiga ke ci gaba a wasu yankunan arewacin Najeriya, wanda a yau Zainab Babaci za ta gabatar da wannan rahoto.
Ayyukan yan bindiga da masu garkuwa da jama'a don neman kudin fansa na ƙara ta'azzara a wasu sassan arewacin Najeriya. Dubban jama'a ne suka rasa ransu dalilin hare-haren yan bindiga, yayin da garkuwa da mutane ya zame ruwan dare. Ganin yadda masu garkuwa da mutane ke janyo matsanancin kunci ga al'umma ne, masu ruwa da tsakiya garin Mr. Ali da ke karamar hukumar Basa a jihar Filato suka ga ya dace su nemo wa kansu mafita kan yawan ɗauke mutane da ake yi a garin har sai iyali sun biya makudan kuɗaɗe. Kansulan yankin Mr. Ali Murtala Abdullahi Mamsa ya ce garkuwa da mutane na neman hana su sukune a garin na Mr. Ali da aka sani da tarihin zaman lafiya.
Gaskiya muna da matsala ta tsaro a garin Mr. Ali, kullun yau a zuwa ɗauki wannan, gobe a zuwa ɗauki wannan. Ya kai ga da'an an ɗauka mu akan ɗan samu kwana biyu ko sati kafin a zo. To kamar wannan da ya faru an ɗauka shekaran jiya an zo an ɗauka. Kaga ba mu san kuma yamman yau me zai biyo baya ba. Uba ne ya san ɗan sana abu. A gari an san wani na abu. Amma kana tsoron ka faɗa. Saboda ko ka zo ka faɗan kai kuma za ka dawo kai ake farauta.
Kana ɗan siyasa, me yasa ku ƴan siyasa kuke kallo matsalar tsaro na ci gaba?
Gwamnati bai kamata a ce wannan abin ya gagare ta ba. Muna cikin siyasa, ku lura da wani abu. Misali, idan aka zo kakar siyasa, daga lokacin da za a fara campaign ko a ce an fara zaɓe na cikin gida, ba za ka taɓa jin an ce wani abu ya zo ya kama wannan abin taskaro ba. A gama, a zo general election, babu wannan matsalar. To ya za a ce wannan matsalar ta ƙici ta ƙicin yawa. Kuma gwamnati tana da kuɗaɗen da ya kamata a ce ta ba ma a mutane gudunmuwa. Yanzu ƴan Najeriya, especially arewacin Najeriya, ba buƙatar makaranta muke ba, ba buƙatar ruwan sha muke ba, ba buƙatar gina kasuwa muke ba. Mutane yanzu su suke da kuɗin su gina borehole, su sha ruwa wani ya bayar a anguwa. Kaga gwamnati kar ta yi. Abin kawai da muke buƙata gwamnati ta yi mana yanzu ta ba mu tsaro. Ya za ta yi ta ba da tsaron nan shine ƴan bijilantin nan da muke da su a unguwanni su suke saiwa kansu takalma da riguna da rigar ruwa. Su fita suna kare al'umma ba tare da albashi ba. To me yasa gwamnati take bata ma kanta lokaci a ce za a ɗibi ma'aikata sai wani a nemi dan majalisa a bashi slot 10 sai wanda ya ga dama wanda bai yi niyan ma bashi da interest na aikin tsaron shi za a dauka a bashi in ya shiga ma yayi ta'annati saboda ba abin da ya zaba bane. Yan gari da suka shiga wa'annan banga mun san irin kokarin da suke yi. Idan da za a yi mutum training na wata biyu ne wa'annan in ka musu na sati ɗaya suna da shi. Dan kuɗin nan da ake ta maganan cewa ana ba da wani tallafi nawa a daina ba da wannan tallafin ba mu bukata. Don girman Allah a ɗibi wa'annan mutane automatic a basu a empowering din su a upgrading din su su zamana sun ba mu tsaron. In an ba mu tsaro za mu yi noman mu, za mu yi kasuwancin mu, za mu haɗa makawunan mu rijiya.
Wani mataki za ku ɗauka?
Tuntuna ake maganan mutane su jami ƴaƴansu kunni sun ki. Wasu ma sun yadda ƴaƴansu su idan suna taimaka musu a cikin aikin bannar da suke yi. To saboda haka mu yanzu a matsayin mu na nan insha Allahu mun yi wannan zama mun kira kowa mun ce in ka san naka na yi ka gaya mana ka fita. Idan ka ki to shikenan ka kanuna kana bashi goyon baya. Kuma za mu ɗauki mataki a kan wanda in aka kama mai laifi suke bi su je su ce su za su karɓo shi. Ba za mu yadda da wannan ba. Kuma iyaye wallahi tsakaninmu da su babu shawara. Za su gani a ƙwaryarsu. Allah ya sa mu kama ɗan wani.
Shi ma kwamandan ƴan sintiri a yankin Bitrus Samuel Arabo ya ce a baya kowa ya san kowa a yankin, amma yadda jama'a ke zuwa ba tare da sanin mahukunta ba shi ne ya janyo musu matsala.
Da muke zama lokacin gari na da lafiya, ka san gidan wane, ka san ɗan wane, duk abu da ya faru za mu ka hannu a gidan wane. Amma yau mutanen gari, musamman zan kawo wannan magana, yanda suke sayar da filaye, yanda suke yin abubuwa, mutum zai zo ba san daga ina ya zo ba, ba san me ya koro shi ba, don ya kawo kuɗi a yanka fili a sar mishi ya gina gida, ya kawo wayansu irin mutane ya aje, ababa na faruwa ba wanda zai fita ya ce gashi. To irin matsaloli da muke samuwa kenan.
Waɗanne irin kayan aiki kuke buƙata?
Kayan aiki na farko a samu inda za a kawo kayan tsaro musamman, domin yanda mutanen nan suke shigo garin nan gaskiya in kana nan garin zaka ce ko yaki ne ya tashi. Irin kayan harbe-harbe kowa sai ya razana, ko kana da wani abu a hannunka ma ka fita ma zaka ga kaman ba komai kare ke ba. To muna roƙon gwamnati ta zo mana da kaya musamman domin ayi inda za a gyara wannan station da kuma motoci na hawa, domin wani lokaci zaka samu abun ba a cikin nan daidai bane. Zaka samu can kasa anguwa ne, watakila kamun a ce za a iso wurin sun aikata abun da za su yi sun tafi.
Babban masarakin yankin Mr. Ali Ogomo Aima Gurum Dan Ladi Akinga a kasuwa yace ya tattaro masu ruwa da tsaki a yankin ne don su cire wa kansu kitse a wuta.
Wato wannan kira da na kira ya zama dole ne, security ya zama everybody's business. Dan ba mu tsaya mun tsare kanmu mun hada kai ba, karshen abin zaba garin ma zai ga garin. Don mu zauna ne mu hada kai dukkanmu da Christian da Musulmi, muna so mu kwace yankin mu na zaman lafiyar da muka samu. Mun kira harɗodi da vigilante da sauran community leaders. Idan duk wani garin da har dan kai na yawo barkatai baka san ina ne yake zuwa yana dawowa da daddare, to gaskiya akwai damuwa. Mai yiwuwa zai hadu da bayan iska su koya masa wasu dabarun na shiga wasu abubuwan da bai kamata ba, kuma duk wani uba yaron sai zai laifi ya je karbe shi, to dawowansa garin nan zai zama masa da wahala. Dole ne ya tattara ya gaba duk wani platinum da ya zo ba ko ya zo ya kawo mana ta'addanci za mu kama Hardo ne, domin dole Hardo yana da wakilansa a kowane ƙauye. Sannan kuma mu sarakuna muna da masu unguwanni, za mu kira zama na gaggawa mu ba su ya zama kaman mun gazetin aikin su. Duk wani kuskure da aka samu wani mai anguwa yayi ko sarki yayi ko Hardo yayi a rawanin sa, kaman yawan Mr. Ali da kewaye ta kai division, amma muna iyaka da Bauchi, muna iyaka da Jos North, muna iyaka da Kaduna, amma a ce wai police guda uku a police station wani bai tashi in ba don vigilante da neighborhood da hunters da muke da shi ba da garin ma zai ga garin mu sama. Amma ɗan murdin dai har muka gane akwai wanda suke irin wayannan abubuwa a ƙasar mu, za mu yi waje da su. Ko dan waye shine mu hada kai mu tsare mu kasa mu tsare garin mu, mu hada kai kowane kabila da ke garin nan ya zama dan uwanka, makwabcin ka shine dan uwanka, mu sa vigilante din nan mu taimake su. Duk masu hannu da shunin da ya kamata su taimaka wajen batar da ba ma vigilante nan, za mu nemi su kowa ya bada hadin kai.
Alhaji Salih Ardobawa shine Ardon garin Mr. Ali, yace duk da shike wasu lokacai akan zargi al'ummarsa da aikata ayyukan garkuwa da mutane, amma ba shi da tabbacin haka.
Ni ba ni da tabbacin cewa lallai Fulani ne, domin ba wanda aka kama shi kai tsaye a kidnappers an kama na shi ba. Amma dai duk wanda aka kama ya rasa ce mana ya ga yaran Fulani suka rike shi, ban ce ba sa yi ba, amma garwaye ne. Akwai yaran mu Fulani, akwai Hausawan, akwai yan kasa garwaye suke, ba Fulani ne zalla ba.
Kowane mataki za ku dauka don kawo ƙarshen irin waɗannan ta'addanci?
Kuma muna tar da wannan abun, domin Fulani an san shi da kunya. Sai ka ce ba Fulani ne zai kama mutum ya rike a jeji a biya shi kuɗin fansa, wannan abun bai yi ba. Muna tar da shi, amma muna roko Allah Ubangiji ya shirye su.
Shima sarkin Hausawa Mr. Ali Abdulrazak Muhammad yace suna buƙatar ƙarin jami'an tsaro ne a garin nasu.
Muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da ƙarin security a wannan gari. Ba don komai ba, wannan gari muna zaman lafiya da mu da musulmanmu da kristan da muke tare da su a wannan gari na musulma, amma da zamu ci mana da haɗin kai da fahimtar junanmu. To amma wannan ita ce babban tashin hankalinmu, ba ga kristan ba, ba ga mu musulman da muke cikin wannan gari ba. Hanyar da za a ba dakile shi ne a ƙarfafa ma vigilante ƙarfin gwiwa, don ɗan sandan ba za su yi suna duk sun iya bakin ƙoƙarinsu. To amma mu mutane jama'an gari da vigilante su ya kamata a ƙara musu ƙarfin gwiwan yadda za su samu su tankare wannan al'amarin.
Shugaban ƙaramar hukumar Jassa Arewa, wanda kuma shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi a jihar Plateau, Shehu Bala Usman, ya buƙaci jama'a ne kan su yi la'akari da irin mutanen da suke mu'amala da su.
Na tabbatar da cewa yanzu haka ana nan ana ta mitin su jami'an tsaro, wato police kenan da sauransu, su ana nan ana ta mitin na cewa ya ne ne za a yi wannan abu. Su ma ba sa bacci akan abu, domin zaki duba ai da ba haka bane, amma an ji an toshe wannan din ma za su toshe, mun tabbatar da haka. Sai dai mutane su zama wato suna lura kware da gaske, musamman inda za su je da wanda suke mu'amala da su, don wannan abun ba iya yiwuwa sai an hada da mutumin da ya san ka sosai, sai an hada mutumin da ka sake da shi. To lalle kar mu sake da mutane, mu tabbatar da cewa inda zamu je mun killace shi, inda zamu wanda zamu yi mu'amala da shi lalle mun san shi sosai kware da gaske. Kuma a gwamnatance, a gwamnatin nan tana dubawa ta ga cewa inda ta yi amfani da jami'an tsaro ta yi takulin din wanda suka gabata, wannan ma za a yi haka insha Allah. Isa kona ga su shine a so juna ala kulli halin, ba bambancin addini, babu bambancin kabila, in an so juna komai sai tafi ga baki daya yadda ake bukata. Sa'annan mu rungumi gwamnatin nan, domin gwamnati ce mai kawo zaman lafiya, gwamnati da ta kawo zaman lafiya, don babu wani abu wanda ya wuce zaman lafiya. Zaman lafiya shine komai.
Shugaban karamar hukumar Jassa Arewa kenan, Shehu Bala Usman. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma ga Murtala da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gora da ƴan wasan Super Eagles na Najeriya, Joseph Osero ya jingina wa matasan ƴan wasan Najeriya mata da suka zo na uku a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya na mata matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 a ƙasar India. 'yan wasan na Flamingos sun doke takwarorinsu na kasar Jamus ne da ci 3-2 a bugun penalty, bayan da wasansu na neman na uku ya karkare a kunnen doki da ci 3-3. Najeriya ce ta shiga gaba a wasan da ci 3 nema har zuwa ƙarshen rabin lokacin wasan na biyu. To amma kuma Jamus din ta yunkura cikin mintuna kalilan na ƙarshe na wasan ta farke duka ƙwallayen 3. Wannan ne mataki mafi daukaka da Najeriya ta taba kaiwa a tarihin gasar. Lamarin da ya sa nan take Pesero ya shiga shafin sa na yanar gizo yana aikawa da sakon taya murna ga 'yan wasan. Ya kara da cewa nasarar da suka samu na nuni da cewa akwai haske da kyakkyawan fata ga sha'anin ƙwallon ƙafar mata a Najeriya. Shi kansa mai horar da matasan 'yan wasan mata Bankole Olowokere bayyana farin ciki yayi na cewa ba su dawo gida hannu wayan ba daga gasar, duk da cewa sun je ne da kudirin lashi ta baki daya. A Ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Liverpool Jurgen Klopp ya sha alwashin daukar matakin daidaita al'amura a kungiyar, musamman kuma bayan da take fuskanta a halin yanzu. Kungiyar ta Liverpool wacce ta karkare kakar wasannin da ta gabata a matsayin ta biyu a gasar Premier ta fuskanci koma baya ta fuskar nasara a wasanni tun somawar kakar wasanni ta bana. Yanzu haka tana matsayin ta tare ne a teburin gasar ta Premier da maki 16, inda ta yi nasara a wasanni 4 kacal daga cikin wasanni 12 na gasar da ta buga kawo yanzu. A gobe Talata ne kuma za ta karbi bakuncin Napoli a wasan karshe ta matakin rukuni na gasar cin kofin zakarun Turai, kodayake tuni da ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar. Klopp ya ce gyaran matsalar kungiyar ba abu ne mai sauki da za a iya yi cikin sauri ba, to amma ya daura damar ganin kungiyar ta dawo kan ganiyar ta. Rahotanni daga kasar Italiya na bayyana cewa shahararren dan wasan kasar Paul Pogba ba zai sami damar fafata gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta bana ba sakamakon rauni da ya samu. Pogba ya sami rauni a cinyar kafarsa a lokacin wani atisaye da safiyar yau Litinin, a daidai lokacin da yake kokarin murmurewa daga wani rauni da ya yi fama da shi na tsawon watanni. Wannan da yana zuwa ne 'yan kwanaki kalilan kafin kasar ta bayyana da sunayen 'yan wasan da za su wakilce ta a gasar ta cin kofin duniya ta bana da za a fafata a Qatar. Duk da yake dai an ba da sanarwar cewa Pogba zai dauki kusan kwanaki 15 ne yana jinyar raunin, to amma an ruwaito mai horar da 'yan wasan kasar ta Italiya yana cewa babu tabbas kan tafiya da dan wasan a wannan yanayi. Masu fashin baki kan lamuran wasanni kuma na ganin wannan yanayi a zaman wani babban cikas ga kasar da ke kokarin kare kambinta, bayan da ta sami lashe gasar da ta gabata a kasar Rasha shekaru 4 da suka shuɗe. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
To a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
An sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama ƙasashe biyu, Faransa da Australia, wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a ƙasar Chadi. Shugaban kasar Chad Muhammad Idris Deby ya sanar da sakin Jerome Huguenot a jiya Lahadi a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter ba tare da bada karin bayani ba. Hare-haren da Rasha ta kai sun taɓa biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun janyo katsewar wutar lantarki da ruwa a sassan birnin. Hukumomi a India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan, wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat. An kwantar da mutane da dama a asibiti kuma jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. A yau Litinin, kafofin yada labaran kasar sun ba da rahoton cewa gadar da ta kai kusan shekara 150 da gina ta balle kwanaki 5 bayan da wani kamfani mai zaman kansa da ya kwashe wata 7 yana gyaranta ya kammala aikin. Rahotanni sun ce ba a ba da takardar tabbatar da gadar ta birnin Mobi ta cika sharuɗan da suka dace ba kafin a fara amfani da ita. Ɗaruruwan mutane ne suka yi cunkoso a kan gadar a lokacin bukukuwan Diwali na mabiya addinin Hindu a cewar jami'ai. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kalaman da jami'an Jamus suka yi a kan sanya wa rundunar tsaron Iran ta musamman takunkumi ba su dace ba kuma ba su da ma'ana. Da yake magana da manema labarai a wani taro a yau Litinin, Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran, Nasir Kanani, ya ce irin wannan takunkuma zai sabawa doka.
Masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan dare Mr. Jimmy. Baba Yakubu Makeri da na gabatar nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.